Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 23 ga watan Agusta. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin kasar Kamaru ta hana tallar nonon shayarwa na kanti a asibitoci don a karfafa shayar da jarirai da nonon uwa. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru, amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karanta Babu Yakubu Makeri. Fadar White House ta sanar a jiya Talata cewa shugaban kasa Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a New Delhi. Sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin Asiya ta ASEAN ba, amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta wakilce shi a taron kolin. A wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da Biden ya baiwa gwamnatin Narendra Modi ta kasar India, Biden zai kasance a India daga ranar 7 zuwa 10 ga watan Satumba, inda zai isa kasar kwanaki 2 kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na G20 na shekara-shekara. Shugabannin kasashen da gwamnatoci za su fara tarukan ne a ranakun 9 da 10 na watan Satumba. Sai dai za su tattauna kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya, kamar komawa ga amfani da makamashi mai tsafta, rage munanan tasiri na yakin Ukraine da ke yi wa tattalin arziki, da kuma zamantakewar al'umma tarnaki, da kuma ƙara ƙarfin bankuna, wato raya ƙasashe masu tasowa. Yayin da yake New Delhi, Biden zai jaddada kokarin Amurka ga kungiyar ta G20 a matsayin babban dandali na aiki tare ta fannin tattalin arziki, da kuma niyyar daukar bakoncin taron kolin a shekarar 2026, inji Jake Sullivan, mai bada shawara akan tsaron kasa, wai na faɗa wa manema labarai. A jiya Talata, wasu kafafen yaɗa labarai biyu na ƙasar Ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaron Kyiv ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranakun Asabar da Litinin da suka lalata jiragen yaƙin Rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin birnin cikin ƙasar Rasha. An kai harin na kasar na ranar Asabar ne a tungan sojin sama na Salt Sea da ke arewa maso yammacin Rasha, mai tazarar kilomita 700 da iyakar kasar da Ukraine. Kana hari na ranar Talatan kuma ya auku ne a tungar sojin sama na Shavkovka, mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar Rasha da Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Associated Press na AP shi kansa ya gaza tantance wato wannan ikirarin. Ko da yake ma'aikatan tsaron Rasha ta tabbatar da harin na Solsti ya lalata jirgin sama guda, a cewar wato kamfanin dillancin labaran na AP, ma'aikatar bata ce komai ba akan harin na Shaykovka, amma kafafen yaɗa labaran Rasha dai sun yi magana akai. A wani wuri kuma a tilarin Rasha sun kashe mutane uku a gabashin Ukraine a jiya Talata, a cewar hukumomin yankin da yammacin jiya Talata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, kasar China ta ba da gudunmuwarta ga shirin faɗaɗa kungiyar kasashen BRICS da ke samun bunƙasuwar tattalin arziki, wanda ke neman tabbatar da matsayinta a siyasa da tattalin arziki a fagen duniya. Kungiyar ta kasashen Brazil, Rasha, India, China da kuma Afirka ta Kudu, wanda suke da kashi hudu na tattalin arzikin duniya, za ta yi taron kwanaki uku kanin kasashe da ke sha'awar halartar wannan taron sun karu. A cikin jawabin da ministan kasuwancinsa Wang Wintao ya karanto a madadinsa a wurin fara taron kolin na BRICS da ake yi a Afirka ta Kudu, shugaba Xi Jinping ya ce ba bakire ba hali ne na China ba, ya ce tattaunawar da ke gudana a Johannesburg ba za ta buƙaci wata ƙasa ta ɗau wata matsaya ko a haɗa kai domin takalar wani ba, illa ƙoƙari ne na faɗaɗa ayyukan zaman lafiya da ci gaba.
To a gaida Baba Makeri, kafin mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo maku rahoto na musamman. Ganin yadda ake daɗa samun uwaye masu shayar da jariransu da nonon kanti wai don kar su tsufa da wuri, gwamnatin ƙasar Kamaru ta hana tallar nonon shayarwa na kanti a asibitoci. Daga birnin Yaounde ga Muhammad Bashir Ladan da cikakken rahoton.
Gwamnatin Kamaru ta haramta talla ko sayar da kayan mai gurbin nono a asibiti. Haka nan ba a yarda a raba madara ko kwalabin shayar da jarirai ga mata a wannan ƙasar ba. Waɗannan na daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙarfafawa, kariya da kuma inganta shayar da nonon uwa ga yara a ƙasar. Matakan sun samo asali ne a bisa wasu dalilai da mata sukan gabatar wajen kare 'yan matancinsu ko kuwa sana'o'insu, kamar yadda Ummi Hassana, ma'aikaciyar lafiya, ta sanar da muryar Amurka.
Mafi yawancin mata ba su son shayar da 'ya'yansu da nono domin dalilai na da yawa. Na ɗaya, waɗansu suna jin zigo daga ƙawaye da kuma zamanin ya kawo kai. Suna tuna in suka shayar da nono su zai fada nan gaba, ba za su iya riƙe kansu ba. Na biyu kuma waɗansu suna tunawa in suka tafi aikin nan tun safe har zuwa yamma ba su da lokacin da za su shayar. In sun da an gaji shi ne nan da nan za su yaye 'ya'yansu. Waɗansu kuma she su ce nono su ya ɓaci, likita ya hana su ba da jariri nono, shi sa waɗansu suke yaye 'ya'ya nan da nan, wata shida ta bai gama ma shan nono ba an yaye shi.
Hadizatu Isa yar jarida ce, ita ma haka nata fahimtar ta kasance.
To hakan abin ke kuma gaskiya ne. Gaskiya kam a wannan zamani mata da dama ba su barin 'ya'yansu suna jimawa akan mama. A gaskiya wannan kam muna gane sosai. To amma suna yin haka ne tare da dalili kusan cewa kowane zamani da nashi a yadda yake tafiya. Amma tanda mata da dama sun dinga wato shayar da 'ya'yansu sai ɗaya ya yi shekara da watanni, za a ga tukuna an cire shi akan mama. Amma a yanzu a tafiyar da muke ciki wata hudu biyar ko shida za ga cewa an cire ɗa akan mama. Me ya kawo haka? To a wannan zamani dai kowa dai na farko kowa dai yana so a gan shi a cikin ado yana daga cikin kyau, saboda ɓangaren cewa idan suka yawaita ba ma ɗansu nono na jikinsu har tsawon shekara, a gaskiya zai iya lotse musu mama, wanda muke faɗa mamarta zai faɗi, saboda haka mijinta ba zai dinga sha'awar wannan maman ba.
Mun nemi ƙarin bayani kan tasirin shayar da yara nono uwayensu ga ƙwararren likita Dr. Adamu Kasum, shi kuma ga abun da ya ce mana.
Tsohon magana ne, kun san cewa tun lokacin yayanmu nonon da uwa ta haife ka take baka ko a cikin dabbobi ya fi nonon da za a je a yi artificial a zo ana ba ma yaro, don garkuwan jiki ana samu a nonon da uwa ta baka. In aka ɗauki nonon da uwa ta baka har wata tara ake so a ba nono. So saboda haka shi minista ya yi magana mai kyau, maganan da yi nan wato an ga cewa da yawan mutane sun riga sun ba wanda yake so ba ma 'ya'ya mama.
Yanzu dai zaɓi ya rage ga mata na sanin ko za su shayar da yaransu yadda ya kamata ko kuwa za su fifita 'yan matancinsu da sana'o'insu. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka, daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani ɗan kasuwa a ƙasar Kenya, Francis Indege, ba shi da tabbas ko abokan cinikinsa a unguwar marasa galihu mafi girma a nahiyar Afirka za su iya sayan shinkafa daga gare shi. Farashin shinkafa ya yi tashin gwarin zabi a cikin 'yan lokacin nan saboda tsadar taki da kuma fari na tsawon lokaci a yankin kuryar Afirka da ya rage yawan noman shinkafa. Shinkafa mai arha daga kasar India ya cike gibi da aka samu, wanda yake ciyar da dubban ɗaruruwan mazauna Kibera, unguwar marasa galihu mafi girma a cikin birnin Nairobi, da suke rayuwa a ƙasa da dala biyu a duk wuni. Amma wannan lamarin yana sakewa saboda farashin buhun shinkafa na kilo 25 ya tashi sau biyar tun daga watan Yuni, inda ya tashi daga dala 14 zuwa dala 18. Masu ba da sarin kaya har yanzu ba su samu kayan shinkafan daga India ba, wacce take yi wa sauran kasashen duniya fintinkan wurin aika shinkafa, da kuma wanda ta kuma faɗa a watan da ya gabata cewa za ta haramta aika wasu nau'ukan shinkafa. Kasar mafi yawan al'umma a duniya tana ɗaukar wannan mataki ne domin tattalin farashin shinkafa kafin shiga shekarar zaɓinta, sai dai ta bar babban gibi na kimanin tan miliyan 10,400 adadin shinkafa da mutane a sassan duniya ke bukata, wanda ya kai akalla na biyar, wato sau biyar kenan na kayan da ake aikewa a duniya. Indege mai shekaru 51 a duniya, wanda ya kwashe shekaru 30 yana sayar da shinkafa, ya ce yana sa ran za a ci gaba da kawo musu da shinkafa daga kasar India. A ƙarshe, kimanin yara 500 ne suka mutu sakamakon yunwa a Sudan, ciki har da jarirai sama da 20 a gidan marayu na gwamnati a birnin Khartoum, tun bayan da fada ta barke a ƙasar da ke arewa ta gabas a nahiyar Afirka tun cikin watan Afrilu, inji wata babbar ƙungiyar agaji a jiya Talata. Kungiyar ta Save the Children ta kuma ce akalla yara 31,000 ne ba su samun maganin tamowa da cututtuka masu alaka da su, bayan da aka tilastawa kungiyar rufe cibiyoyinta 57 na abinci a Sudan. Sudan ta fada cikin rudani bayan da aka kwashe tsawon watanni ana fama da tankiya tsakanin sojoji da dakarun sa kai da rikide zuwa tashin hankali a ranar 5 ga watan Afrilu. Rikicin ya marda birnin Khartoum da sauran garuruwa tamkar fagen daga a Sudan. Mazauna da dama na rayuwa ba tare da ruwa da kuma wutar lantarki ba, haka zalika tsarin kiwon lafiya a ƙasar ya kusa rushewa. Arif Nur shine daraktan kungiyar Save the Children na Sudan, ya ce ba su yi tunanin za su ga yara suna mutuwa saboda yunwa irin yadda wato adadin ya yi yawa ba. Amma yanzu haka, wato lamarin da ke faruwa a Sudan kenan, ya ce muna ganin yara suna mutuwa saboda yunwa wanda za iya hana faruwan haka.
To, gai da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. Gai da marigayi Muhammad Wardi, yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Ma'azu. Ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon damace a makon jiya, inda muka tattauna akan wasu dalilai da ke haifar da matsalar da a wannan zamani wasu mata suke dadewa ba su yi aure ba, musamman waɗanda suka cimma wata nasara a rayuwa. Kuma zauren ciwon damace ya karbi bakuncin Malama Ummul Khairi Abdulmumini Iliyasu, malamar makaranta kuma mai baiwa ma'aurata shawarwari, sannan kuma da yin sulhu tsakanin ma'aurata, da kuma malama Fatima Muhammad Baturi wacce aka fi sani da Yasmin. Lokaci ya cin mana a sa'ilin da Ummul Khairi take cewa
akasari matan da suka san me suke yi idan suka yi aure, auren ya fi karko da dango.
Me yasa?
Sabani kawai. Eh, to saboda ai mace ne ta yi aure a cikin lokacin da ta san daidai da ba daidai ba. Ta fuskanci kalubale da yawa na rayuwa, ta yi going through abubuwa kuma ta yi fighting din su. So yawancin matsalolin da su ta samu a gidan aure matsaloli ne wanda ta riga maybe ta yi fighting din su a normal day rayuwar ta na yau da gobe. So ba za su zo mata a mafita ba ko abin da za su gagare ta ba. Kuma zai zamana ba wai ta yi auren saboda sharholiya ne ko wani abu.
To daga nan za mu dora a yau. Malama Fatima, idan aka tabo maza sai kiji sun ce a'a, kuma fa zai je hira, amma fa ba zai fito ya ce zai aure ta ba, amma kuma zai nuna yana son ta, zai je bata mata lokaci. Su matan suna jiran wasu irin maza waɗanda a ce sun danka. Su kuma mazan ban san abin da yasa ba, ga mace dai tun gani ta kai mace suna so wanda za su fita da ita a kalle ta, amma kuma ba za su aura ba.
To amma malama Aisha, ina ganin wannan laifin mata ne, saboda akwai abubuwa da yawa irin wannan rayuwa da ta canza, ni mata nake ba wa laifi, ni mace ce ina ba wa mata laifi, saboda akwai macen da in kuka ga in kai wani abin kamar su kama take da ke ka sauke mata kuka, ya a daraja ki ta ƴa mace da kike da daraja, ya ki zo ki wulakantar da kanki akan abin da bai kai ya kawo ba a gaban wani, har kuma ki ba su dama ya bata miki lokaci ya zo gidanku a yi jance, a yi hira, a fita da ke a kai ki wannan restaurant din a ci abinci, a kai ki wannan joint din, duk kina ganin su ne duk da shi ba ne su. Ya kamata a ce amma ta mun gane cewa wa ike san ka, duk wannan a zo a fita da kai a je ana wani waye, ana rayuwa, ana kashe ma kuɗi, ana ba ka mota ko wani waya ko wani waye, dai shirme ne. Mata su nake ganin laifi, saboda su suke ba wa maza fuskar ma da namiji zai zo ya bata mutu lokaci. Mace ce namiji ya je ya bata mata lokaci na farko, at the end of an zo an bata ba a je an kai ko ina ba. Sannan kuma wani namijin zai kara zuwa ba za ya zama miki jealousy da abin da ya faru da ke a baya ba, kuma sai su kara ba wani dama su kara ba shi fuska. Ina da laifi ta wannan bangaren.
Haka. To na dawo gare ki Ummul Khairi. Kin kaman kin dunkule komai akan mulki da mallaka. Akwai jerin wasu abubuwa, misali za a ce mace wacce ta yi fice a rayuwa ko kasuwanci ko ilimi ko aiki, zaki ga wai an ce bata damu da abun da al'umma za su ce a game da abun da take yi ba, ɗaya kenan. Na biyu, zuciyarta duk abin da ta raya mata bata saba wannan abun. Sannan kuma bata amincewa da mutane masu munafukai, in ce munafukai, domin idan mutum ya zama ya fuska biyu, ita ba ruwa, idan tana yi tana yi ne, idan bata yi bata yi bata tsaka-tsaki, wanda yake tsorata maza.
To anti zan ce shi zafin rai halittan ruwansa da mace ta yi karatu ko bata yi karatu ba. Magana kuma na rashin mindin abinda wani zai ce, eto akwai wani mataki na rayuwa da mutum zai kai wanda zai fahimci cewa yin daidai ne kadai abinda yake gabansa. Ma'ana idan dai har ka san kana kan bigirar daidai, baka cutar ba, baka zaluntar ba, kuma kana kan yin abin da zai amfanar da kai da al'umma da kake tare da su, bana jin kana da lokacin tsayawa tunanin me wani zai ce, don za ka kai matakin da za ka fahimci cewa shi fa wannan dan adam din da ake ta kokarin kiyaye masa, wato ubangijin da ya halicce sa ma bai iya masa ba
haka.
So kin ga dan adam ma ba zai iya masa ba kenan. Ke da kika kai da kai kai facing challenges na karatu, ka facing ko na aiki ko na mu'amala da mutane, to wannan ne zai sa ka fahimci cewa tunda ba za ka iya burge su ba, dama kokarin burge dan adam ma wani mataki ne na rushewar rayuwa. To why not kai kokari ka burge kanka da Ubangiji, sai ka rabu da maganar dan adam kai abin da ya dace.
To malama Fatima, an ce wai mata akwai waɗanda suke da yawan hira da maza ko kuma ta gaya wa namiji abin da ita take so yayi kai tsaye,
wanda ni a tunanina mace Allah ya mata fikira wanda ba sai mata nuna wa namiji karara cewa ga abin da nake so ba kuma zai yi
da wannan wasu magan ba su son su aure matan da suka ci gaba ko suka wayi da yawa ko kuma duniya aka san su suka zama popular an san su irin sun yi baki yakin da yawancin wasu maguran suna jin tsoron auren su dalili ko guda ɗaya suna wa wannan matan kallon kamar cin fa ƙarfinsu saboda sun yi mu'amala da wanda suka fito da wanda ba su kai su ba su sun tuna ganin cewa kamar ba za su jame mutu wani jiho da zai zamana cewa wannan matan za su iya jin tsoronsu ba kuma haka ne yawancin matan da suka goge za ku ga suka wayi da yawa suna ganin an san su musamman irin celebrities din nan wanda suka yi suna za ku ga cewa yana musu wahala mace ta samu mijin aure dalili kuwa ba don komai ba na miji shi yana tunanin in ya auri wannan na shi zaki gafa yana santa kamar ne a duniya in ka bashi zaɓi ka ce me za a mai a duniya zai ce a bashi ita amma kuma aka ce aure sai ka ga cewa yana tsoron ya aure ka saboda ganin yake yi kamar ba za ce mai biyayya ba ne ba ko dan Allah ya kai ka wani matsayi da ya ɗaukaka ta ko kuma yana ganin cewa ba za ta ji maganar shi ba sai ga suna jin tsoron auren matan da suka wayi sosai wasu kuma mazan ba ma irin mata celebrity ba kuma a arewacin Najeriya ko mota kike hawa namiji kallon kin fi ƙarfin shi yake
me yasa
wanda ba haka ba ne ba mota ai kaman wani haka kike wa mutane kallo ko sai ba celebrity ba ke ba komai ba in dai aka gani kina dan murza siyarin nan kina tuka mota da miji sai ya kina ne kin ka karfin shi
Ummul Khairi ya kamata misali maza su yi da mazan da matan bangarori biyu gabaki daya domin a samu daidaito idan aka ce ana akwai mutane mata da yawa da basu aure ba fituna ce sosai a cikin al'umma ta fannoni daban-daban kuma yanzu idan muka duba cikin al'ummar mu ta arewa misali zaki ga akwai mata billa adadin sai kiga kuma babu auren idan tarbiya ne kamar yadda nayi bayanin akwai idan ilimi ne akwai idan addini ne akwai idan mu'amala ce ko menene ake tunani akwai shawara da zaki iya bayarwa baiwa mazan domin su fahimci cewa ita fa matar da ta yi karatu ba sai ka burge ta ba kuma zaka iya aurenta kuma ka samu kyakkyawan rayuwa tare da ita su ma matan su duba su gani
sai su shawara da zan fara daga bangaren mazan abinda nake so su fahimta shine su daina tsoron zuwa wajen macen da take zama da shi establish ma'ana ta yi nasara a rayuwa ta bangaren ko aikin ta ko wani abu su fahimci cewa wannan ba kalubale bane da zai hana ka auren mace kai kokari ka zauna da ita ka fahimce ta duk zuwa kusa da mutum shine yake sa kai masa wani fassara wanda ba shi bane amma idan har zaka dauke je kusa da mutum wani lokaci sai ka ka fahimcewar gaba ɗaya abin da aka take tunani ba ma
haka aure ba kwarai
kuma kan shawarar da zan ba su shine su fahimci cewa dama baki ya tsumu ba za ta ba zama ɗaya ba
haka
idan aka zo maganar aure a daina magana ta wani laifi mataki kuma zan auri wanda ya ka samu ba ko kai tunanin cewa idan na fi shi ta wasu tsoron shi ne suna ganin wani lokaci idan ka fi mutum sai zama da abin duniyar zai zo ya aura baki ba
na gani
ga bayan an kwana biyu kuma sai aure ya zo ya kasa zaman lafiya
haka
dole za a cire wannan tsoron su ma zan a ba su dama sai ka ba mutum dama ne zaka fahimci soyayyar ta Allah da
Mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau sai a biyo mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin jin yadda za mu kammala wannan hirar yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Ummul Khairi Abdulmumin Ilyasu da Fatima Muhammad Bature sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
to gaida Aisha yanzu kuma ga Garba Awwal da shiri na gaba
To jama'a, ga labarai a takaice. Fadar White House ta sanar a jiya Talata cewa shugaban kasa Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki ta G20 a New Delhi. Sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin Asiya ta ASEAN ba, amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta wakilce shi a taron. A wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da Biden ya baiwa gwamnatin Narendra Modi na India, Biden zai kasance a India daga ranar 7 zuwa 10 ga watan Satumba, inda zai isa kasar kwanaki 2 kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki da ake yi shekara-shekara. A jiya Talata, wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu na kasar Ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaro na Kyiv ne suka shirya hare-hare guda biyu da aka kai a ranakun Asabar da Litinin da suka lalata jiragen yakin Rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin kasar Rasha. An kai harin na ranar Asabar ne a tungar soja na sama da ke Salt Sea da ke arewa maso yammacin Rasha mai tazarar kilomita 700 da ke iyakar kasar da Ukraine. Kana harin na ranar Litinin ya auku ne a tungar soja na sama kenan na Shaykovka mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar Rasha da Ukraine. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Associated Press AP bai iya tantance wannan ikirarin ba. Haka zalika, a jiya Talata, kasar China ta bada gudunmuwa ga shirin fadada kungiyar kasashen BRICS da ke samun bunkasar tattalin arziki, wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fagen duniya. Kungiyar ta kasashen Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu, wanda suke da kashi hudu na tattalin arzikin duniya, za ta yi taron kunni na kwanaki uku kana kasashen da ke sha'awar shiga wato ke halartar taron sun karu.
To yanzu kan ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shirin da mu na wannan mako ne dai da jaridar nan ta da Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa maharan Boko Haram sun kai waɗansu harare a tsakanin kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru, anda suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu ɗan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar Kalara, anda ita kuma ta bayyana mana cewa hatsarin motoci yana kara kamari a tsakanin manyan tituna da ke manyan biranen kasar Jamhuriyar Kamaru duwar da Yaounde. Hakan dai yana sanadiyan lafiyar rayukan al'umma da dama a wannan mako. Ma mutane sama da 25 ne suka ci gagarunku a waɗansu hatsarurruka da ya gudana a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune, anda ita kuma ta bayyana mana cewa a halin yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Faransa suna ci gaba da haɓaka danƙon zumuncin da yake tsakaninsu, kasancewar kasar Faransa ita ce uwargijiyar kasar Jamhuriyar Kamaru ta ɓangaren Faransanci. Yanzu dai jakadan kasar Faransa mazauni a kasar Jamhuriyar Kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa. Za ku mu leƙa jaridar ta Afrique Media, anda ita ma ta yi mana bayani cewa a bangaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru, jihohi biyu da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa.
To sai a mana aikin gafara abinda ya sauka kenan masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya tayani gabatarwa, sai producer mu Dadi Balawi da kuma injiniya mu na yanzu David, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.